ça tout est cher, il faut qu'on ose inventer l'avenir.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarki Hashim Kumel tare da Babaya Kuma kere da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 29 ga watan Disamba shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To sarfin zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta a ƙarƙashin shugaba Donald Trump kanin kin saki bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Shugabar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Burtaniya da ƙasar Afirka ta Kudu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020.
Kanan labaran kenan aka saurara.
No money that change hands. Negotiation.
Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce san ba a yi musayar kuɗi ba kuma tattaunawar an yi ta ne kamar yadda ake a sauran sassan duniya.
To sai dai a wani rahoto na mujallar Wall Street Journal ta Amurka ya karyata wannan matsaya ta gwamnatin Najeriya kan yaran kankara da aka kubatar. Sai biyo mu cikin shirin domin ƙarin bayani. Haka kuma za a ji cewa kungiyar kasashen da ke yankin Sahel ta nuna gamsuwa ta dangane da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar.
Mun shaida jami'an tsaro a duk rumfunan da aka yi zabe an kai su don su tabbatar cewa an yi zaben na cikin lafiya da kwanciyar hankali.
Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da shin cikakkun labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta ƙarƙashin shugaba Donald Trump kanin kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Muna huskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar tsare-tsare da kasafin kuɗi, in ji Biden bayan ganawarsa da kwamitinsa na harkokin ƙasashen waje. Ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da buƙatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron ƙasa. Ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata. Trump ɗan Republican ya kiya amince da shan kayi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba kana gwamnatinsa ta yi jinkiri wurin bada haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai ɗaura gaban mulkin ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Burtaniya da ƙasar Afirka ta Kudu. Babban sakataren WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya Litinin a birnin Geneva cewa sai in ƙasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin. Ya ce hukumar WHO tana aiki da masana kimiyya a faɗin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in ƙwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta. Kana ya yi kira ga ƙasashe su raba bayanai da WHO da sauran ƙasashe game da halittar ƙwayar cutar. Jami'ai a Burtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa, lamarin da ya sa ƙasar ta tsaurara dokokin kulle kana ƙasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa Burtaniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana damuwarsa akan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar COVID-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100. Yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da bakin ciki. Ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye, shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa kana tana lakume mutane yayin da COVID-19 ke ƙara yin ɓarna. A cewarsa annobar ta ƙara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa. Guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa. Ya ce sai in an yi aiki tukuru a ƙara himma kada a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa.
Dawowa da labarai. Kafin nan ana ci gaba da samun martani bayan da mujallar Wall Street Journal ta Amurka ta wallafa labarin da ke nuna an biya diyan naira miliyan 344 kafin a sako yara 344 na makarantar sakandaren Kankara. Wannan da ya nuna an fanshi kowane ɗaya daga yaran akan naira miliyan 1. Nasir Adamu Hikaya gare ka.
Gabanin zai zama ya saba da bayanan hukumomin Najeriya da ke cewa ba a bada kosisin kobo ba gabanin sako ɗaliban. Hakanan labarin ya nuna ɗaliban sun zauna cikin ukuba da cin ɗanyen dankali da ganyen kalgo mai ɗaci. Kazalika yaran sun zauna a wajaje masu macizai da kunamu kafin nasarar samun komowarsu gida. Gwamnatin Najeriya ta ce an sako yaran ne lami lafiya ba tare da musayar kuɗi tsakanin hukuma da miyagun irin ba.
No money that change hand. Negotiation.
Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce san ba a yi musayar kuɗi ba kuma tattaunawar an yi ta ne kamar yadda ake a sauran sassan duniya. An dai sako ɗaliban ba tare da gindaya wani sharadi ba. Alkali a kotun sasanci ta jihar Katsina Barista Sabiu Jibiya ya nuna ta baba ga matsayar gwamnati kan cewa ba a ba da kuɗin fansa ba.
Muna yaba ma gwamnatin jihar Katsina. Ɗaliban nan da aka ɗauka daga ƙanƙara aka tsaya tsayin daka aka amso su wanda muna yaba ma gwamnati muna yi mata addu'a. Jami'an tsaron mu Allah ya saka musu alkhairi. Amma kuma maganganun da suke muna yi musu nasiha su ma gwamnati. Gara su ce mana ɗaliban nan 344 kowane yadda aka bada miliyan 2 aka amso shi. Mun yi ganin sun yi bajinta amma wallahi so gaya mana kyauta aka amso wallahi bumu yadda ba gaskiya bane. Dukkan talaka ya yadda. In suka ba da kuɗi suka amsu ashin jihari ƴaƴan nan ai duna mutanen jihar Katsina ne amma su ce kyauta suka amso su wallahi ya nuna mana tare suke da su kenan to zare musu idan suka yi koko lallashin suka yi suka ba su yara ba gaskiya bane wallahi su farfara irin wannan magana gwamnati.
Barista Jibiya ya zayyana yanayin Najeriya yanzu da labarin gandun dabbobi na littafin nan Animal Farm da George Orwell ya wallafa.
Kaga can zaki ya bi barewa da gudu ya kama ya kashe can kaga damisa ya kama wancan kuraye sun hadu sun samu dabbar dabba da ta hikarin su sun kashe ta sun cinye kaga kare ya bi zomo ga sunan dai yanzu wannan da rayuwar da dabbobi ke ita ake yi Najeriya ba wanda yake ƙarfin yanzu ƴan ta'adda su zo su kama shi su kashe shi ko su wulakanta shi su wulakanta iyalan
shi. Shi kuma dattijon kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah Dodo Oroji ya ce koma dai yaya aka yi sulhu da jagororin masu satar zai ci gaba da kawo maslaha.
Ba za ka zama kullum cikin bala'i kake ba don kashe mutum ba abu ne mai sauki ba duk wanda ya kashe mutum komai da gashi ma sai an kashe shi to ba wanda ko baya son rayuwar shi.
Hakika sace ɗaliban Kankara ya karasa sunan Kankara ya yi fice a kafafen labaru da sanya ɗaliban a cikin tarihi dan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kansa ba ma kanslar anguwar sakandaren ba ya zo ya yi musu jawabi da ko ba mamaki sai dai su ganshi a talabijin. Nasiru Adamu Hikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Gaida Nasiru Adamu Hikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga baba ya dawo da labarai.
Wata bam da aka dana a kan hanya ta hallaka sojojin Faransa guda uku a jiya Litinin a cewar gwamnatin Faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam ɗin a yankin Hamburiya arewacin Mali. Dakarun suna cikin aikin Faransa na Operation Bakan wanda yake yaki da kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin Sahel a Afirka. Sojojin na cikin runduna mai jami'ai 5,000 da ke aiki a wani wuri da kungiyar 'yan ta'addan ke kai hare-hare a kan fararen hula kana suna barazana ga ci gaban yankin a cewar Florence Parly, ministan tsaron Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida a niyyar Faransa ta ci gaba da yaki da ayyukan ta'addanci kana ya yaba wa kokarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali. A cikin 'yan gudun hijira da suka gudo daga yankin Tigray na kasar Habasha mai fama da tashin hankali kusan watanni 2 da ake gwamza mummunar yaki suna ci gaba da bada sabbin labarai game da yakin. A wata cibiyar kiwon lafiya a sansanin 'yan gudun hijira a Sudan, wani likita da ya zama ɗan gudun hijira Tewodros Tafera ya bada labarin rauni da yakin ya yi wa mutane. Yara sun samu rauni daga abubuwan fashewa, an daddatsi mutane da adda daga tari, wasu kuma sun karye a haƙarƙari saboda shan duka. tafin kafafun wasu sun daye saboda yawan tafiya da sawu tsawon kwanaki a inda ba shi da kariya. A wannan lokacin tafera yayi wa wani dan uwansa dan gudun hijira jinya da ake kira Goyesh Tesha da tafin kafafunsa suka daye yayin da iso sansanin. Tantance irin waɗannan labarin zai wuya muddin shiga yankin Tigri na ci gaba da zama mai haɗari saboda yakin sama da kwanaki 50 da ake gwabzawa tsakanin rundunar Habasha da kuma rundunar yankin Tigri wanda suka mamaye gwamnatin ƙasar kusan shekaru 30. A ƙarshe, masu bincike a Amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar Kirismeti a Nashville ba mutum ne da suke da buƙatar sa ba. Yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar Juma'a da ya raunata mutum uku. Ba shi cikin jerin mutane da hukumar bincike take neman su, a don haka ba mu da wasu muhimman bayanai a kansa har sai da wannan abin ya faru, inji David Roach, daraktan hukumar binciken manyan laifuka a jihar Tennessee, yayin da yake magana da manema labarai ta yanar gizo. A ranar Lahadi hukumomi suka gano Anthony Quinn Warner, mai shekaru 63 a duniya ne, ya tada bam din a cikin motar a wata unguwa da ke cikin Nashville a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka, ya kuma halaka kansa. Fashewar ta lalata gidaje da dama, kana ta lalata hanyoyin sadarwa a unguwar wacce ke jiki makil da mashaya da kuma wuraren cin abinci. Masu binciken sun yi amfani da kwayar halitta da shaidar da suka tattara kamar gano motar da inda motar ta fito da kuma bayanai daga jama'a suka alakanta wannan da fashewar.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙasashen da ke yankin Sahel ta nuna gamsuwa wata dangane da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar cikin lumana. Tana mai kira ga al'ummar ƙasar da su nuna goyon baya ga shugaban da ya samu nasarar wannan zaɓe. Ko da yake ƙungiyar ta ce duk wanda ke da ƙorafi kan zaben ya bi hanyar doka ta tanada domin a bi masa kadinsa. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da wakilin Musulun Umar Barma ya yi da ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar, Sanata Lawal Gana Guba, wanda ya fara da bayani kan yadda ƙungiyar ta Sansad ta kalli zaben.
Mun shaida a inda muka samu daman halatta, kayayyakin aikin zaɓe duka an kai su mazobo inda ake zaɓe a kan lokaci. Mun shaida jami'an tsaro a duk rumfunan da aka yi zaɓe an kai su don su tabbatar cewa an yi zaben na cikin lafiya da kwanciyar hankali. Kuma mutanen ƙasa oyinsu da ƙwarƙwatansu sun fito sun ba da haƙƙinsu na ƙada ƙuri'a inda muka halatta a cikin lafiya. To wayannan su ne abin da a zahiri muka gani kuma abin da muka shaida.
Akwai wasu shawarwari da ƙungiyar Sansa ta bayar ne a ƙarshen shi wannan zaɓe bayan da kuka gano abubuwan da kake gani?
Shi kullum dama zaɓe in an yi ba za a rasa abin da zai biyo baya ba. Shawaran da aka bayar shi ne cewa na ɗaya a yi haƙuri, na biyu in akwai abin da ba amince ba, akwai bisa ga tsarin mulkin ƙasa, akwai hanyoyi da aka tanada, za a je in akwai koke-koke ko kuma akwai abin da ba amince da shi ba, a bi hanyoyi da aka tsara ta ainihin dokan ƙasa a gabatar da koke-koke in akwai su. Wannan shi ne shawara da aka bayar. Sannan shawara na biyu da muka bayar shi ne ko me za a yi a yi haƙuri, saboda shugabancin nan Allah ne yake bayarwa a bawan da yake so a lokacin da yake so. Saboda haka kowaye wanda Allah ya zabe shi a cikin wannan tsari da aka yi, Allah ya fito da shi, shi aka zaɓa, a yi haƙuri a mara mishi baya, abu ne na lokaci ba dindindin ba ne. Hausawa suka ce daɗin gobe saurin zuwa. So saboda haka shekara 4-5 zai zo ya wuce. Amma kuma yadda muka bada shawara, in har akwai wani abin da aka ba amince ba kuma an tabbatar akwai shaida cewa ba daidai ba, akwai hanyoyi ba tare da hayaniya da tada hankali wanda aka shimfida a cikin tsarin mulkin ƙasa, wanda ba su amince ba su nemi hakkinsu.
A gai da Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da baku muhawara akan siyasar jamhuriyar Niger. Sulaiman Muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin ƴan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka. Kamar yadda ƴan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa, haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin ƴan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje, duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar coronar da ta addabi duniya. Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawara da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya, wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya, ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin Niger baya, wanda shi ne ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar PNDS tarayya. Sannan muna tare da shi Abubakar na mata, wanda shi ne sakataren yan jam'iyyar Lumana a nan Najeriya. Me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben yanzu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhaji Nasiru Bakare, kuma ina gode ma VOA da suka gayyace mu don mu zo mu faɗi ra'ayinmu da ganin mu akan siyasar Niger. Na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na ɓangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azaluma.
Me kake nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azaluma?
Abun da sa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba, saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya, shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne, duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani. To su suna abubuwan nasu kuma a rufe, ba sa bar mutane suna gani, sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kame nasu, kuma ko ya yi laifi sai su sashi a hammata su boye, alhali kuma ya yi laifi amma na adawa ko tarihi sai an ce a kamo shi a nemo shi. Yanzu haka akwai mutanenmu kusan guda hudu are, akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje, akwai Saidu Bakari, akwai Mala Ari, duk suna are saboda siyasa. To ire-iren laifin da aka ce sun aikata, kuma akwai wayanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu so dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajensu ba abun da ya shafe su saboda suna cikin wancan gwamnatin.
Alhaji Sani Usman, na san na ga kanka yana motsi dan an ce ko PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce, faɗa wani martini zaka mai
mana? Na farko dai wannan ya fitar ra'ayinsa sakamakon cewar dama shi ya aka ce ma mutum adawa duk abin da ya ga dama zai ɗauko na rabin siyasa shi amfani da shi, da haka wannan ra'ayinsa ne faɗa ba gaskiya ba ne. Ba na tunanin cewar gwamnatin Muhammadu Isu tana bambayin da nan dama, saboda dama da ya kamata ce duk wanda ya laifi a cikin ƙasa a kama shi. To kuma ina ke tunanin cewa lallai mutanen sun aikata laifi ne dalilin da suka yasa gwamnati ta kama su kenan.
Abubakar Kaji,
to a je cikin ƙasa a tambayin ƙasa mana su wa suka fi kowa laifi yanzu? Ƴan adawa me suke yi? Ba abun da ƴan adawa suke yi, tunda duk makamai manya-manya duk mutanen su ne. Kamar Niger ƙasa wanda ake tunanin da mutum miliyan 20 ko da ƴan diko ma, ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su ji daji su sakata su wala? Ai ba ashe haka demokratiya ba.
Alhaji Sani Usman, faɗa mana tunda da yanda suna so ta ci gaba da mulki, menene da wani sako za ku shiga campaign din nan na bana?
Ito alhamdulillah, sakon da za mu shiga da shi din campaign din bana, ƴan ƙasa dai na farko dai sun gani a ƙasa, sun gani irin da rawar da shugaban ISO ya taka a Niger, kuma da yardar Allah insha Allah wanda muke sahi gaje shi Bazu Muhammad zai ci gaba dora inda shugaban ISO ya aje da yardar Allah.
To, bari mu koma wajen Abubakar na mata. Shi Alhaji Sani Usman da yanda ya ce an gani a ƙasa. Tunda an gani a ƙasa ko me za ku?
Wahala mun ganta a ƙasa. Duk Niger an san. Tunda in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Nyamai za ka je Gaya. Wahala da iya wahala sai ka ganta. In ka tashi Agadez za ka zo Tawa. Wahala iya wahala sai ka gani. Ka tashi daga Agadez ka je Kaya Arlit. Haka nan. Kenan mun gani wahala mun ganta. Cewa suna da dan takara tun kwanakin baya da nagi mai girma Salu Jibo yayi wannan kongres nasu gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi nadan nan da suka so su yi wane karbo min mulki in ka bani zan rike shekara 10 in na sarka zan baka kai ma ka rike shekara 10 ka zo ka ba dana shi ma yayi shekara 10 haka nan kullun nan ba za a yi ta a Niger ba. Niger kasa ce wanda Allah Ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da maza masu kokari wanda suka san siyasa kuma in Allah da za mu yi musu blocking za mu yi musu gate ba za su yi tsallaka ba. Mulkin tarayya shekarar wannan na Isufu an gode ya gama shikenan, amma ba maganar tarayya kuma daga 2021 zuwa sama ba maganar tarayya. An wuce wannan wurin sai wata sabon jambiya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka, kuma jambiya ita ce Lumana ta Sonic sanar Sam Muhammadu insha Allah.
Alhaji Sani Usman an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da Salu Jibo ya fito, shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan maraka ce yan adawa ne
suke? Wannan ya bada ra'ayin sa ne. To shi na magana Salu Jibo da yake magana wannan lalle Salu Jibo shirya zabe ya kai zabe haka ne tabbas, amma banda haka ba sauna ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a ba san majito ba sai mai takali insha Allah in lokaci na danna in har za ta samu.
Menene shi yasa Bazum Muhammad din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Niger?
Alhamdulillahi Bazum birni da kauye ya samu karbuwa a Niger, fatan muke yi Allah ya kamar lokaci.
Wanda ke Alhaji Sani da yake wakilin bangaren gwamnati kake shi yasa in kalmominka kaɗan ne ba sa yawa. Bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana ga dai ɗan takarar an san irin yanayin ƙarfin gwamnati da tasirinta a wajen zaɓe. Ana yin shekaru da dama Muhammad Yusuf ya hau mulki bayan shi baya ita takara sau da dama kafin Allah ya bashi. Wannan ya nuna yana iya yiwuwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaɓen. To yanda za ta iya zancewa ko kuma 'yan adawa za su iya yin wani abu. A duk matsalolin Afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta.
Yana da wuya cikin wasu ƙasashe inda adawar nasu bai ƙaryo kamar Niger. Amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye kuma ya san yadda za a yi takle mutum ya faɗi. Kuma mun gwada musu ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Kenan maganan su wuce su zarce ba magana. Yanda na faɗa na farkon nan nace maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokacin ne kuma haka ne. Saboda me Niger dole jambiyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya jajirce zai nemi shugabancin ƙasa. An zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma. Amma maganar tarayyar nan ita in ba kyal ba sai mun same ta wajen 10.
Sani Usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila taku ta kare wannan karan jamhuriyar Nijar wata sabuwar jamiya za a sake samu za a yi sabon lali.
Azubu kamar yadda ke gama ɗina duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewar tarayya ta takare ta kare lokacin da ke shira insha Allah. Kuma mu mun sani shugaba Isu ya gina Nijar a yanzu haka, yannan kuma muna son magajinsa da yardar Allah inda ajiye zai ci gaba da gina Nijar. Kuma abin da ke kara gaya ma cewar 'yan ƙasa a Nijar sun san cewar irin halin da isu ya sani Nijar kuma irin halin da ya kai Nijar yanzu a ciki, kaga sai mu ce alhamdulillah mu mun Allah godiya.
To madalla masu raro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya da bakinmu Alhashi Sani Usman na PLDS Tarayya da Abubakar na mata na Model Lumana dukkan su ƴan Nijar mazauna tarayyar Najeriya, sai jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto, ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta karkashin shugaba Donald Trump. Kana kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Muna huskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatan tsaro da kuma ma'aikatan tsare-tsare da kasafin kuɗi, inji Biden bayan ganawarsa da kwamitin sa na harkokin ƙasashen waje. Ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da buƙatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron ƙasa. Ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata. Trump ɗan Republican ya kiya amince da shan kayi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba, kana gwamnatinsa ta yi jinkiri wurin ba da haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai ɗaura gaban mulkin ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Birtaniya da ƙasar Afirka ta Kudu. Babban sakataren WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya Litinin a birnin Geneva cewa sai in ƙasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin. Ya ce hukumar WHO tana aiki da masana kimiyya a faɗin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in ƙwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta. Kana ya yi kira ga ƙasashe su raba bayanai da WHO da sauran ƙasashe game da halittar ƙwayar cutar. Jami'ai a Birtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa, lamarin da ya sa ƙasar ta tsaurara dokokin kulle, kana ƙasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa Birtaniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da ƙwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa akan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar COVID-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100, yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da bakin ciki. Ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye, shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa, kana tana lakume mutane yayin da COVID-19 ke ƙara yin ɓarna. A cewarsa annobar ta ƙara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa. Guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa. Ya ce sai in an yi aiki tukuru a ƙara himma, kana a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa. Wata bam da aka dana a kan hanya ta hallaka sojojin Faransa guda 3 a jiya Litinin, a cewar gwamnatin Faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam ɗin a yankin Hamboria arewacin Mali. Dakarun suna cikin aikin Faransa na Operation Bakan wanda yake yaki da kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin Sahel a Afirka. Sojojin na cikin runduna mai jami'ai 5,000 da ke aiki a wani wuri da kungiyar 'yan ta'addan ke kai hare-hare akan fararen hula, kana suna barazana ga ci gaban yankin, a cewar Florence Parly, ministan tsaron Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida aniyar Faransa ta ci gaba da yaki da ayyukan ta'addanci, kana ya yaba wa kokarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali.
Masu raro anan mai kakashin shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga jamhuriyar Nijar. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma ci Bahiru Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Nisar Fila Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, ke cewa salamu alaikum.